Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. 10 na safe a nan Washington DC. Yau Asabar 20 ga watan Janairun shekarar 2018 ga kanin labaran duniya.
Yau Asabar an dakatar da wasu ayyukan gwamnati a nan Amurka. An kubutar da yan Amurkan nan da Canada da aka sace domin garkuwa da su a Kaduna, Najeriya. Yau dinnan ne mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence shi da matarsa suke ziyarar wasu kasashe hudu a gabas ta tsakiya.
To kamar yadda kuka ji a kanin labaran, an rufe baki ɗayan ma'aikatan gwamnatin Amurka bayan da majalisar dokoki ta dattawa ta gaza cimma matsaya kan kasafin kuɗi na wucin gadi.
A tarihin siyasar ƙasar nan ba a taɓa samun jam'iyya wacce take ita ce da White House, ita ce da Senate, ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba.
Za mu leƙa jihar Lagos ku ji yadda hukumar custom ta yi nasarar daƙile wani yunkurin fasakorin man fetur zuwa wajen ƙasar. Baya ga haka muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Yau Asabar an dakatar da wasu ayyukan gwamnati a nan Amurka biyo bayan gaza cimma matsaya da aka yi game da kudirin kashe kudin gwamnati da ba a yi ba a majalisar dattijan kasan. Umarnin kashe kudi daga baitul malin gwamnati na shekarar ta gabata ya kawo ƙarshe ne a tsakiyar daren jiya agogon nan Amurka. Sai dai an jima da hantsi lokacin nan Amurka a majalisar dattijai za ta sake komawa kan teburin muhawara domin amincewa da kudin da gwamnati za ta yi amfani da su na wucin gadi wato daga yanzu har zuwa ranar 8 ga watan gobe. Sai dai sanata na jam'iyyar Democratic, sanata Tammy Baldwin, ya sa kafa ya fatali da wannan kuduri na samar da kudin tafiyar da ayyukan gwamnati gutsun-gutsun. Ya ce wannan yana kawo koma baya na ganin an yi wa Amurkawa ayyukan da suka dace gwamnati ta yi musu. A ranar Juma'a ta gabata ne dai kaɗan daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suka bi sahun takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen sukan wannan kuduri wanda ke buƙatar aƙalla kashi 3 daga cikin 5 na 'yan majalisar kafin kudurin ya samu amincewa. Rashin cimma wannan matsaya ya haifar da muhawara mai zafin gaske tsakanin 'yan majalisar ta dattijai a ciki da wajen majalisar. Sai dai sanarwar da fadar White House ta fitar nan take shine ta bayyana sanatocin jam'iyyar Democrat a matsayin 'yan hana ruwa gudu da ke kokarin kawo wa ayyukan gwamnati cikas domin kawai sun fadi zabe. Fadar White House ce 'yan majalisar sun gummace waɗanda suka shigo Amurka ta barauniyar hanya fiye da asalin Amurkawa. Dazu-dazun nan ne muka samu labari wakilinmu ya aiko cewa 'yan sanda a Najeriya sun sami nasarar kubutar da turawan nan guda hudu 'yan ƙasar Amurka da na Canada da aka sace a kan hanyarsu ta komawa Abuja daga jihar Kaduna. Ga Hassan Maina kai ne da bayani.
Wani babban jami'i a ofishin Sufeta Janaral na 'yan sandan Najeriya da bai san a ambaci sunansa ya shaida mana cewar a yau rundunar 'yan sandan kasar ta samu nasarar kubutar da turawan na 'yan kasar Amurka da Canada da aka sace su akan hanyar jere zuwa Abuja. Bayanan da na kalato daga headquarters 'yan sandan Najeriya na nuna cewar zaratin 'yan sandan nan da ke karkashin ofishin Sufeta Janaral na 'yan sandan Najeriya bisa jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari da kuma haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan jihar Kaduna suka gudanar da wannan aiki. Waɗannan turawa dai wato Nate Van Gest da Rachel Kelly 'yan kasar Canada, sai Amurkawa biyu wato John Kellen da kuma Dean Slocum tuni an miƙa su ga ofishin jakarancin Amurka da ke nan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun kuma cafke biyu daga cikin masu satar mutanen yayin da suke fafatawa don neman ƙarin waɗanda suka arce. A nan gaba ne dai ake sa ran 'yan sandan Najeriya za su fidda sanarwa a hukumance kan wannan ceto turawa da aka yi a yau. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina kaina, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
See you.
Yau din nan ne mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence shi da matarsa za su yada zango a Masar cikin ziyarar kwanaki hudu da za su kai a kasashen gabas ta tsakiya a cikin kasashen ku har da Jordan da kuma Isra'ila. Da safiyar yau Asabar dai an ga jirgin na mataimakin shugaban kasa da ake kira Air Force 2 ya sauka a tashar jirgin saman Shannon na kasar Ireland domin ƙara mai wanda har Pence ya gaisa da sojojin Amurka da ke cikin tashar jirgin. Ko bayar ga gaisawa da su ya shaida musu cewa ba matsala za mu shawo kan wannan lamari, wato yana nufin kulle ayyukan gwamnati da aka yi. Yana cewa ku dai ku mayar da hankali ga aikin da ke gaban ku. Don farko dama mataimakin shugaban kasar Amurka ya fitar da sanarwa game da wannan kulle harkokin gwamnati. A cikin sanarwar yana cewa maimakon ganin an shawo kan matsala amma 'yan jam'iyyar Democrat sai kokari suke kurkuta harkokin tsaron kasa. Sai da wannan ziyara tasa ana sa ran Pence din ya gana da shugaban kasar ta Masar Abdul Fattah el-Sisi da ma wasu manyan jami'an gwamnatin kana daga bisani ya wuce zuwa Amman da Jordan a cikin dare, inda nan ne kuma zai gana da sarki Abdullahi na biyu da sarauniya Rania. Idan gari ya waye wato Lahadi zai wazarce zuwa Isra'ila. Wannan ziyara ita ce ta farko da Pence zai kai a kasashen gabas ta tsakiya bayan da shugaba Trump ya bayyana ainihinsa na amincewa da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin Isra'ila, abin da ya kawo wato ya karo da suka daga sassan duniya daban-daban. Amurka ta yi Allah wadare da kulle wasu 'yan jarida da ke aiki a kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa da kuma na Reuters da ƙasar Saudi da ƙasar Sudan ta yi lokacin da 'yan jaridan ke ɗaukar rahoton wani zanga-zanga a ranar Juma'a. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana sane da kulle waɗannan 'yan jarida kuma tana biye da lamarin sau da ƙafa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasashen ƙetare na Amurka Heather Nauert ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa suna Allah wadare da wannan tsare 'yan jarida da kuma harin da aka kai musu babu gaira babu dalili, domin kawai suna gudanar da ayyukansu kuma suna bayyana 'yancinsu na ikon faɗin albarkacin baki. Dama dai Amurka ta sha matsawa ƙasar ta Sudan da ta inganta tabiyoyinta da ke nasaba da faɗin albarkacin bakin jama'a, sai kuma duk wani abu da ya shafi 'yancin ɗan adam, kuma ta tabbatar cewa mutanen da aka yi tsare da su an yi musu adalci kana a riƙe su daidai abin da yadda dokar ƙasa ta Sudan da ma dokar ƙasa da ƙasa da 'yancin adam suka shata, sai kuma a ba su damar ɗaukar lauya da ma ganawa da iyalansu. Zanga-zanga da faɗace-faɗace dai sun ɓarke ne a babban birnin ƙasar ta Sudan wato Khartoum, bayan da ƙasar ta shimfiɗa wasu matakan tattalin arziki masu zafin gaske sakamakon umarnin da hukumar ba da lamuni ta duniya ta baiwa ƙasar.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a tashin farko, an rufe dukkan ma'aikatan gwamnatin Amurka daga 12 daren jiya Juma'a a gugun Washington DC, bayan da majalisar dattawan ƙasar ta gaza cimma matsaya kan kasafin kuɗi na wucin gadi da za a gudanar da ayyukan gwamnatin. Hakan ya samu asali ne bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin 'yan Republican a majalisar waɗanda ke da rinjaye da fadar shugaban ƙasa a ɓangare guda da kuma 'yan jam'iyyar Democrat da ke adawa a ɓangare ɗaya. Mun zanta da Farfesa Yusuf Alhassan Malami, wato malami na jami'ar jihar Missouri da ke nan Amurka, kan abin da ake nufi idan aka ce an rufe ma'aikatan gwamnati da kuma tasirin da hakan zai yi.
Wato duk wani wato ma'aikata ta gwamnati zan ce daga inda kamar ake kwashe shara zuwa duk wasu manyan ma'aikatan gwamnati ƙanana da manya. A takaice an ce an rufe su, wato duk abin da aka ce shutdown na wata komai an rufe shi, babu wato wani ma'aikaci da zaka je ofis kana neman wata takarda ko kuma wani abu na da ka saba yi na harkar yau da kullun na gwamnati wanda zaka samu a buɗe. Sai dai akan sami kamar zance masu kwashe shara zaka ga cewa ba za su daina ba, saboda idan suka bari wato kasar zata kasashen ko wannan garuruwan za su zo su fara wari da sauransu. Soja da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati na tsaro za ka ga cewa sun ci gaba da zuwa duk da an ce babu ko sisin komo. To amma wannan abu ne wanda ya taɓa faruwa a ƙasar nan da an taɓa samu ma ko zamanin su gaba Barack Obama, ina jin 2013 kenan an taɓa irin wannan. Amma
dawo an biya ma'aikata wannan ran kunda suka aiki na baya wanda daga lokacin da aka rufe gwamnati zuwa wannan lokacin ne ga su ƴan jami'ar Republican inda gaskiya su ne da gwamnati
yana dama ana so in ce maka lura da cewa su suke da gwamnati kuma su suke da rinjaye a majalisar dokokin Amurka aka tsinci kai a wannan hali
wato shine gaskiya wato a tarihin siyasar kasar nan ba taba samun jama'iyya wacce take ita ce da White House ita ce da Senate ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba idan aka samu aka san cewa kamar Democrats suke da rinjaye a majalisar TJ ko kuma ta kasa gaba daya amma shugaba Republican ne to irin wannan takan faru saboda jahanja da akan yi na harkar siyasar Amurka to amma wannan shine na farko ni dai a tarihin kasar nan da zan ce wato an sami jama'iyya daya wacce take da rinjaye a waɗannan bangarori uku wannan gaskiya ya nuna cewa wato jam'iyyar Republican daga kan shugaba Trump zuwa shugaban Senate Mitch McConnell da shugaban na House of Representatives gaskiya suna da aiki a gaba da sauraron rana a kafa
to prof wasu za su yi ta mamaki su ji kamar da rahotanni ke nunawa cewa kudaden gwamnati ne suka kare shi sa aka kai ga rufe ma'aikatan da kuma rashin jituwa da aka samu tsakanin fada shugaban kasa da ƴan majalisa ko kuma da ƴan Democrat kaman me ake nufi kenan idan aka ce kudaden gwamnati sun kare na gudanarwa
eh kudaden gwamnati sun kare na wannan wa'adi ko lokaci da aka ware har izuwa 12 daren jiya nan naku na Washington cewa har zuwa wannan adadi kamar duk lokacin da aka yi budget ana ware kudade na sarrafa harkokin yau da kullun na gwamnati har zuwa wani wa'adi to idan wa'adin nan ya cika ba tare da an sake zaunawa an sake rijijini an sake fito da wasu kudaden ba to saboda haka zaka ga cewa daga wannan sisin kowan nan da ya kare to babu wani sisin kowan da zai kuma shiga in ba an kuma zonawa an kuma yan tattauna an kuma ware wannan kudin da za a sarrafa harkokin yau da kullun na gwamnatin kasar gaba daya ba
wanda haka aka samu gazawa kuma aka kai ga halin da ake cikin rufe ma'aikatan gwamnatin kenan
eh saboda gaskiya wato ni abinda na fahimta shi shugaban kasa Donald Trump gaskiya bai san inda ya dosa ba bai san me yake so ba
to idan muka aje wannan batu na takaddama a gefe guda a Professor Yusuf Alhassan ya kake ganin kamun ludayin shugaba Trump a yau yake cika shekara daya chip da kama ragaman mulkin kasar nan wani irin ma'auni zaka wato auna yanayin tafiyar da mulkin sa
wato ba taɓa samun shugaban kasa wanda zan ce gaskiya bai fahimci menene mulki ba ballantana kuma mulkin duniya irin wannan wanda Allah ya bashi dan a gaskiya kasan nan wato in ka duba koda da ake cewa waɗanda suka zabi Donald Trump ai yanzu abin da ake cewa rahoton sa ya fito tunda yanzu gashi ya cika shekara guda a mulki menene ya tabisa me yayi tunda ya hau in banda gaskiya wato har gisa kasan nan da yayi wato ya ci mutuncin wannan ya zagi wancan ya kira wannan suna kamar a cikin wannan satin da ya kirawo kasashen Afirka da Haiti ya yi amfani da harshe kakkausa na rashin kyautatawa ko rashin mutunya so gaskiya wannan wato ya jawo wa kasan nan wato wani matsayinta a duniya wato ya ruguje zance a gaskiya ni aidi nake kallon abun darajar America ta ragu da fatan cewa watakila Allah ya fahimtar da shi wataƙila ko ya canza ya dawo hanyoyi waɗanda suke ba ma kawai mu nan ƙasar ba duniya gaba ɗaya za su farin ciki da shi.
Farfesa Yusuf Alhassan kenan malami a jami'ar jihar Missouri da ke nan Amurka. To a Najeriya kuwa hukumar kwastam ce ta daƙile wani yunƙurin fasa ƙoren man fetur yayin da har yanzu ƙasar ke farfaɗowa daga wani mawuyacin matsalar ƙarancin man fetur da ta fuskanta a baya. Daga Lagos ga Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Hukumar Kwastam da ke kula da kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin ta kan iyakokin Seme ta kame jakuran man fetur kimanin 2,200 a jiya makare da man fetur da ake shirin fasakorin su zuwa kasar Jamhuriyar Benin a hira ta wayar tarho da shugaban hukumar mai kula da kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin Alhaji Muhammad Ali ya ce hukumar tana iya bakin kokarinta na ganin an dakile kokarin yan sumoga wajen fita da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki ciki ko kuma wajen Najeriya kamar da ya auku a jiya inda suka kama waɗannan jarkoki mai cin lita 25 na man fetur zuwa Jamhuriyar Benin
wannan ma idan suka zo da shi sai su sauke a gidajen masu to idan dai yayi sai su zuba shi a jarka su tsallaka da shi to da muka ji wannan mu kuma sai muka dauki matakan tsaro muka bi su a hankali hankali suna zaton ba mu san da wannan magana ba ba mu ji ba sai muka bari mu kai musu ilimin bakar da rikin nan sai da suka hada suka komai kaje suka je can bakin teku za su daga kuma muka fara aiki to a nan dai mun sa'a da jiya mun nasara kamo jarka 2,200
to sai dai shugaban rundunar ta Kwastam Shiyar Sheme Alhaji Muhammad Ali ya ce a lokacin wannan samame jami'ansa ba su samu nasarar kama yan fasakorin ba domin kuwa sun ranta a nakare sai dai ya ce rundunar ta samu haɗin kai daga rundunar sojin Najeriya da ke badagiri na samun horo da kuma kayan aiki domin ci gaba da aikin kare Najeriya daga yan sumoga a wannan sabuwar shekara
kafin wani wanda yake cin zai fasakori a nan sai goda cewa kawai canza lali ko kuma nauri amma din na zan nuna fasa ni ba sako na fara dokan matakai na farko na sa an gyara mani kuma na yi kira malam ma na mai gani a wata wata na'ura mai duk abin da ka shiga da shi za ta nuna misali a ce yanzu ka doko container ko ka doko trailer da kaya a ce kayan gini ne sai ka doki buhun shinkafa sai ka saki yana tabbatar maka lokacin da ka shiga wannan na'ura sai ta nuna mana wannan buhun shinkafa da ka koyi kuma za mu sauke da shi na dai kenan na biyu a je na samu shugaban sojoji mun tattara da shi ya bani sojoji suna koya ma mutanenmu yadda za a yi rikabin dukoki yadda za a yi harbi ba tare da an samu matsala ba matsala shi ne ba tare da an kashe mutane ba to a daga yanzu mun yi training na wajen mutum 300
Rundunar Kwastam a Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin Najeriya da yanzu haka suke taka rawar gani wajen rage fasakori da samun kuɗaɗen shiga ga gwamnati inda a bara hukumar ta tara zanzurutun kuɗi fiye da naira tiriliyan ɗaya wanda shine karon farko da aka samu wannan kuɗi a hukumar ta Kwastam tun bayan kafata Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
To agogo a nan Washington DC na ci a karfe 10 na safe ne da minti kusan 18 hudu ne makenan da minti 18 a can birnin na Lagos da Yamai da Yaounde da kuma N'Djamena na Chadi. Kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishir Lawal na 10 da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Aishiru kan maita. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taba yi wani lokaci can baya.
To alhamdulillahi maita dai kamar yadda Bahaushe ya dauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye wanda wasu mutane suka kebu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kadai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya dauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita zaka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamomin su. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana yayi ta rashin lafiya a rasa gano me ke damun sa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a kungiyoyi na asirrai ta yadda ake amfani da kananan yara ko ayi amfani da mata ko ayi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar bada minti ko chocolate da dai makamantansu to duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne
yawa to shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci
to addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake ba su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwan su cewa misali da sun da dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abun zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka kebewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abun yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba dan haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abun da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai yi addu'an kware ba abun zai iya cutuwa dan haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka maida abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a kebe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu kungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayin Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne Bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu ko su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkansu gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so. Ko da mutun ya kamu da wata cuta aka ce maye ne, to ya dauka cewa mayen bai sai kashe shi ba, Allah bane ya kashe shi. Da wannan sai kaga Allah ya kawo shi sauki, kuma mayun wato za su yi wani tasiri ba. Duba da filin namu da fitacce ne na tambayoyi, amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayan Allah sun tafi wani kauye, to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu, sai suka hangi irin wancan wutar tamayu da ake faɗi. To yara ne matasa suna hangin wannan wutan da suka yi, to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin wannan yaran. To Allah ya sa yaran ba su karai ba, ba su tsorata ba, sai su ma suka yiwo kansu suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi. Karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudu gudun kira, to shi ma haka yi. To kaga abun da nake nufin kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya dada shi. Dan haka koda akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba, Allah shike kashi shike rayawa, kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba. In ko ka tsare dokokin Allah, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi. Tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya, kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu.
Yanzu sai kuma ansar tambayar Idi Kallamu kan Ajami. Ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka. Ajami ko ajamiya kalma ce ta Larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda babu Larabe ba. Sannu a hankali ta samu fadaddiyar ma'ana ta abinda ba cikakken Larabci ko ba Larabe ba. Don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan Larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka, musamman ma Hausa da Swahili, sai aka sa mu irin wannan tsarin rubutu suna ajami, wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun Larabci ba. Shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islama kasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon karni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai daya. Wannan matsala ta rashin ka'idar bai daya ta rubutun ajami ta sa Sannu a hankali ana rage amfani da ajamin, musamman ma bayan isowar Turawan mulkin mallaka. Lokacin da su Turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan Nasara, wanda kuma ake kira haruffan Latin. Sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To mallaka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email. Salam VOA Hausa, harin da 'yan ta'addan Boko Haram suka kai a yankin Madagali wanda ya sanadiyar asarar rayukan jama'a da dama wani abin takaici ne. Don haka muke kira ga hukumomi, ya kamata a ƙara faɗaɗa jami'an tsaro a wannan yanki don daƙile hare-haren 'yan Boko Haram. Da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai. Sai saƙon Sade Sa'idu Daura kenan. Sai kuma na Abdulrahman Aliyu Balkore da Abubakar Kawgir waɗanda suka ce, shugaban Amurka Donald Trump muna cewa ka cika shekara ɗaya akan karagar mulki. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Cibiyar yaƙi da kakkaɓe cutar kurkunu a Afirka na tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ce an fara hango nasarar kakkaɓe cutar ta kurkunu a nahiyar Afirka gaba ɗaya. Cibiyar da ke rabban ofishinta a nan Amurka wadda ke sahun gaba na ganin an kakkaɓe wannan cutar ta ce yanzu ana da matsaloli 30 ne na wannan cutar da ke wasu wurare a ƙasashen Chad da Habasha a shekarar ta gabata, kuma kowace tana da 15-15. Misali.
Tuba da Allah a gaida kai ladan masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma anjima za mu sake dawon Allah da bar mu yi amfani da wannan dama mu taya takwaran aikinmu Umar Shehu Ɗanleman ta aziyar suwar ɗan uwansa Sarkin Ɗanleman Khalifa Sheikh Muhammad Maki Samba. Da fatan Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin shi ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma injiniyan mu Al Santos Mahmud Lalu ke cewa mu tara anjima a shirinmu na dare in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.